Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da farin ga Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 20 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Dosar Filu, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababban shugaban kasa Joe Biden ya ci kasafin kuri'u ko electoral college votes. Wata kotun Turkiya ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda suka taka rawa a juyin mulki shekaru uku da suka gabata. Sannan gwamnatin kasar Habasha ta baiwa sojojin kasar murnin dannawa zuwa headquarter ɗan tawayen Tigray.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin sake bada tallafin corona a karo ne.
Za mu fara tallafin masu harkan mota, su keke napep, su okada, sannan kuma da wanda ma direbobi da suke aikin kansu.
A daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da ƙara taɓarbarewa a wasu yankunan arewacin Najeriya. Yanzu haka 'yan bindiga sun fara sakawa wasu ƙauyuka a yankunan Sokoto ta haraji.
Ana azama mutane kudade daga auren sarkin dare har auren magaji har garuruwa ƙauka waɗanda ake wayar da su ina faɗa maka.
Haka kuma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke Abuja da muryar Amurka ke zagayawa suna kawo mana tarihin garuruwa. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababban shugaban kasa Joe Biden ya ci kasafin kuri'u ko electoral college votes, wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da Trump ya taba yi, duk da yake ya sake jaddada ikirarinsa na cewa an tafka magudi a zaben. Da yake magana da manema labarai jiya wacce take ranar bukin cika ciki ko Thanksgiving, Trump wanda dan jam'iyyar Republican ne ya ce idan Biden wanda dan jam'iyyar Democrat ne wanda kuma ranar 20 ga watan Janairun baɗi ake rantsar da shi ya samu amincewar gungun masu ayyana cin kasafin kuri'u na Electoral College, to zai bar fadar White House. To amma Trump ya ce zai yi wuya ya amince da sakamakon zaben halin yanzu. Ya kuma ki bayyana ko zai halarci bikin rantsar da Biden ko a'a. Wata kotun kasar Turkiya jiya Alhamis ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda aka shafi shekaru uku ana musu shari'a saboda rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta 2016. Suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan Agustan shekara ta 2017 game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu 2000 da suka ji raunuka. Wannan al'amarin ya kai ga wata gagarumar fatattaka da kuma korar mutane 130 daga aiki. 'Yan tawayen yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun kashe wasu sojoji biyu a wani hari jiya Alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama a kai a cewar rundunar sojin India. Kanar Rajesh Kalia, mai magana da yawun sojin India, ya ce 'yan bindiga sun bude wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin Srinagar, inda wasu sojoji biyu suka samu munanan raunuka sannan daga baya suka mutu a asibiti a cewar sa. Da India da Pakistan kowacce na ikirarin cewa dokacin yankin Kashmir nata ne. Kashmirawa musulmi da dama na goyon bayan niyyar 'yan tawayen ta haɗe yankin au ƙarƙashin ikon Pakistan au a matsayin ƙasa mai zaman kanta.
To kafin Ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran zamu leka kasar Najeriya inda gwamnati ta shirya ba da tallafi ga jihohi 12 na kasar a ci gaba da tsarin ba da albashi ga masu sana'o'in hannu da ta fara a watan Satumbar bana ya zuwa yanzu dai an ba da rahoton dabban masu sana'o'i ne suka amfana a karan farko daga cikin naira biliyan 75 da aka ware wakili sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aika mana
shirin tallafin ga gwamnatocin jihohi yana cikin wata hikima ne da gwamnatin Najeriya ta bullo da ita domin karfafa gwiwar masu sana'o'i don su yi dogaro da kansu su ma kuma su samar da ayyukan yi ga ƴan uwansu matasa masu neman aiki waɗannan kuɗaɗe ne da dama gwamnatin Najeriya ta ware ta yadda shirin zai samu nasara da ya kamata a cewar ministar masana'antu Maryam Yalwaji Katagum a lokacin da aka kaddamar da shirin a karo na biyu
a ambiya na jihohi 12 da muka lissafa sannan akwai jihohi 12 wanda aka ba da izinin cewa mu ci gaba da biyan su sannan kuma za mu fara tallafin masu harkan mota su keke napep su okada sannan kuma da wanda ma direbobi da suke aikin kansu tunda akwai waɗanda suke da motocinsu na kansu ba wai lalle sai suna tare da wata ƙungiya ba to wayanna za mu bude nasu tallafin litinin mai zuwa amma kuma nasu za mu bude ga baki ɗaya ne ba za mu yi kashi-kashi ba tunda abin nan ɗinsu ɗaya ne a sa baki ɗaya
amma ga wani mai masana'anta da ke jihar Kano Habibu Lawal Kofar Wambai ya koka ne cewa har yanzu akwai waɗanda ba su samu labarin wannan tallafi ba
ya kamata gwamnatoci daga ƙasa suna magana karamar hukuma zuwa jiha da kuma su kansu gwamnatin tarayya musamman su yi amfani da kafofin yaɗa labarai wanda ake saurara don a wayarwa da mutane kai a kan cewa to ga tsarin da ya zo kuma mutane su nema za a nuna musu cewa abu ne fa na gwamnatin tarayya na kowa da kowa ne ba abu ne na wasu mutane daban ba da abin da ya faru a yi wurin mun ɗan yi tasirin ɗin abin wanda yake saboda yawan da mutane suka nema musamman a can kudancin abin nan su daga nan arewa gaskiya ya zama north wales gaba ɗaya kamar mu a nan arewacin arewa ya zama abin da aka ba Lagos mu nan arewacin arewa ma ba a bamu bane.
To sai dai akwai tabbacin cewa wannan shirin tallafi da kuma masu masana'antu da lokaci ya ritsa da su ko kuma cike-ciken fama-famai na samun waɗannan kuɗaɗe kamar yadda shugaban hukumar kula da masana'antu Dikko Muhammad Radda ya bayyana
wani tsari da muka yi to da shi cewa waɗanda suka fara applying ba sai qualifying ba saboda wasu ƴan dalilai mun diba cewa idan dalilan nasu ba wasu dalilai bane na akai a kawo za mu kallo anan dalilan mu ba su wai ba idan kuma akwai cewa za mu ƙara magana da su tunda ana ta kiran su a waya mu ce musu to babu kaza ku ciko da shi sai a ba su to wannan dai yadda za mu yi mu tabbatar da mutanen jihar sun amfana da wannan kudin Allah yadda ba wanda za a zalunta
kamfanoni 26,000 sun amfana inda ma'aikatansu 101,000 suka riga suka karbi kudadensu kai tsaye Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Gai da Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya
to Sarfilu an baiwa sojojin kasar Habasha umurnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan makele babban birnin yankin Tigray bayan kin mika wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayar kofar lalama ta ƙarshe wadda ta kasance a bude ga sojojin yankin Tigray na TPLF don su fice ta wajen a yanzu an rufe ta gam saboda raina hankalin da sojojin na TPLF suka yi ma jama'ar Habasha a cewar Prime Minister Abiy Ahmed a wata takardar bayani ta jiya Alhamis tun da farko a wannan makon Prime Minister Ahmed wanda ba ya samu lambar yabo saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da aka dade ana yi tsakanin kasar shi da kasar Eritrea ya baiwa dakarun na TPLF wa'adin sa'o'i 72 su miƙa wuya ko kuma su fuskanci gagarumin matakin soji a headquarter yankin Makele wani bakar fata wanda wasu ƴan sandan Faransa da dama suka mai duka yana neman abu masa kadi bayan wasu fayafayen bidiyo da aka wallafa da ke nuna yadda 'yan sanda suka yi taɗibgar shi har da kulake suna buga masa barkonon tsohuwa ba tare da wani takamaiman dalili ba. Tuni dai ministan cikin gidan Faransa Gerald Damanin ya ba da umarnin a dakatar da jami'an 'yan sandan daga aiki. Wannan al'amarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Emmanuel Macron ke gabatar da wani sabon kudirin doka na takaita damar daukar hoton 'yan sanda yayin da suke gudanar da ayyukansu, abinda ya haddasa zanga-zangar kungiyoyin farar hula da 'yan jarida waɗanda ke fargabar hakan na iya sa 'yan sanda su yi tauntata ma mutane ba tare da an sani an kuma dau mataki ba. A ƙarshe an yi jana'izar shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan Diego Maradona jiya Alhamis a wata keɓaɓɓiyar hidimar da mutane kimanin 24 suka hallara, abinda ya yi matuƙar bambanta da abin da ya faru gabanin nan a jiya ɗin lokacin da dubun-dubatan mutane masu kuka har da hawaye suka yi ta buga layin zuwa yin ban kwanar ƙarshe magawar shi na tsawon sa'o'i. 'Yan uwa da abokan ƙud-da-ƙud ne kaɗai aka bari suka halarci bison, wanda ya haɗa da ƙa'idojin addini wanda aka yi a makabartar Jardin Bella Vista. An bisne Maradona daura da kaburburan iyayensa Dalma da Diego. Masu sha'awar ƙwallonsa waɗanda suka yi ta kaɗa tutocin ƙasar Argentina sun taru kan tituna a daidai lokacin da tawagar motar gawarsa ke wucewa bisa tsauraran matakan tsaro. Wasu sun yi ta ƙoƙarin shafa jikin motar a duk lokacin da cunkoso ya tsaye da ita.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Matsalar rashin tsaro na cigaba da ta'azzara a wasu yankunan jihar Sokoto. Kasancewar 'yan bindiga a yanzu kan saka wa ƙauyuka haraji tare kuma da kai hare-hare ga wasu ƙauyukan. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Bayan da ake ganin kamar kura ta lafa game da sha'anin rashin tsaro a yankin gabashin Sokoto, sai gashi 'yan bindiga sun wayoyo da sabga ta azawa ƙauyuka haraji a yankin ƙaramin hukumar mulki ta Isa. Bashir Altino Goyawa shine shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto kuma mazaunin yankin ne na Isa.
In don dauke mutane a je a yi garkuwa da su domin kudin hansa ainihin babu ta, amma dukkan dabbobin su shanun noma tun daga bakin iyaka da Goriyo da Isa har abin da ya kai iyaka ga Nijar gabashin Isa babu ginin da zaka samu shanun noma, duk an gargada dabbobin mutane. Sannan kuma an dawo ana azama mutane kudade daga tsauran sarkin dare har tsauran magaji har garuruwa kauka waɗanda ake wayar da su, ina faɗa maka kusan miliyan 3 sun ka tara da kayan tsarin gai shigo shi ɗaya zai sa a bar su su yi sukuna aikin su na daji.
Har wayo a cikin wannan mako 'yan bindiga sun yi daren mikiya a wani ƙauye mai suna da Yeji cikin ƙaramin hukumar mulki ta Gudu da ke arewacin Sokoto, inda suka bankawa garin wuta. Wannan harin dai jama'ar garin ta bakin wakilin su a majalisar wakilai ta tarayya Yusuf Isa Kurdula suna ganin harin ramuwar gayya ne aka kai musu.
Kwanakin baya ne mutanen Deji din suka yi kokari, lokacin da mutanen nan suka faɗo musu ƙauyen su suka fita kunsu da farkwata, sai da suka ga sun kama mutanen nan suka hanta su ga hukuma. Muna ganin kamar wannan abu ne yasa suka biyo don su ɗauki fansa. Bayan gida hudu da suka gone sun rusa shagunan su sun kwashi kayan masarufi sun yi gaba da su. Haka muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari. Na muna sake kokawa gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da Sokoto, don Allah su mai da himma. Ba abin da za ka ba talar kanka yau in ba tsaro ba.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kamar yadda kakakin rundunar ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya sanar.
Sun bindiga misalin kimanin su 15 suka shiga garin suna halbe-halbe kuma har da cinnawa wani sashe na garin wuta, wanda sanadiyar wannan halbe-halben nasu mutum uku sun samu raunuka waɗanda daga cikinsu ɗaya kuma mace ce wacce likitoci suka tabbatar da Allah ya mata cikawa, wacce kuma mutanen garin suka iya bayyana ma hukuma cewa kamar mahaukaciya ce.
Har wayo duk a cikin wannan makon wasu mutane da ba a san ko suwaye ba sun hallaka wani dan kasuwa dan asalin kabilar Ibo mai suna Obinna mazaunin unguwar Sabaru da ke Sokoto. Alhaji Abubakar Turin Sabaru shine mai unguwar Sabaru.
Kowa na bikin ciki saboda ba mai son shiji wani ta'annati ya faru ga cikin area ta inda ya kai kuwa. Kuma bayan Allah ga muna tare da su lamai lahiya. In ya muri bayawar rabe wani yare can da ba Hausa duk dai muna zanne girma da su lamai lahiya duk muna kira ga hukuma ta taimaka ta shigo ta kawo mu na dauki.
Rundunar 'yan sanda ta Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin sannan ta ce tana daukar matakai domin shawo kan matsalar rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina. A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19.1949 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdulrahman Kabir Jani a cikin shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyo Murar Amurka da Vision FM Katsina. To a yau a cikin shirin muna garin Tsanni cikin karamin hukumar Ɓatagarawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Mu'azu Tsanni wanda shine magaji Tsanni domin jin su suka kafa garin Tsanni. Menene garin Tsanni ya shahara da shi?
Shi wannan gari na Tsanni tarihin shi kala biyu ne. Mu a yanzu shara ta biyu ce. An zo lokacin da aka shigo an tadda akwai rijiyoyi, akwai ganuwa, wani sa dai tukuna. Sa ne aka tadda ya zo na ta kewaye da aka taho da shanu. Ana tsarawa sai aka ga ganuwa da ƙohohi guda hudu, da rijiyoyi guda biyar, da rumbu, da murna, da randa. So kaga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su wane ne suka zauna, wa'annan irin kabila ne suka zauna ba a sani ba, me ya fasa su ba a sani ba, ina suka nuna ba a sani ba, amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma, suna rini, sana'ar rini, suna tukane, kuma an yi yaƙi-yaƙi kenan tun da har ga ganuwa an yi. To wannan shine kishi na farko. To kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen 1804 lokacin Shehu Usman dan Hodiyo. A lokacin da aka sare ganoyi aka kilarin sai aka zo aka zauna. Akwai Fulani, akwai Haɓe, su ne ainihin suka shigo cikin garin. Wasu Fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari. Tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsara gidan sarautar Tsannan ana kiran shi Malam Ibrahim Eki, kuma baturanke ne kuma ya zo daga Tumbukutu. Malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi. Sai ya shigo Katsina ya zo ya zauna a yakawa danan wajen Ɓatagarawa. To amma wannan ma yana dan ba da alaƙai tarihin ƴan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yakawa da. So amma mu aje wannan. Akwai dai koya ƴan alaƙa
tsakani.
To lokacin da ya taho ya shigo Tsanni ya ga gidan sarautar Tsanni kamar da kuka sani. Kuma shi Malam Ibrahim Eki din nan kamar da ce muku su ne baturin ke ne. Yana da ƴaƴa kamar kusan 60 kamar yadda dai tarihi ya bada na gidan. Akwai maza akwai mata. Ya kafa wannan gidan sarauta a 1804 so kusan shekara 200 da wani abu kenan. Kuma wannan tsatsa nashi dai har yanzu su suke sarautun nan. Ba a samu cira ba.
Kuma da tsatsan shi ne?
Shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin Tumbukutu ne daga Tunis ya zo Katsina ya taho kwan Ɓatagarawa ya zo aka wada zo Tsanni. Shi magaji Malam Ibrahim Eki mai ilimi ne ya fara sarautar Tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarautar Tsanni. Kuma gidan sarautar yana nan inda har yanzu kuma gidan sarautar. Da Allah ya anshirar shi sai ɗan shi magaji Umaru sai aka haɗa shi ya magaji Tsanni. a shekara ta 1814 zuwa ta 1837. Shi ma da Allah ya anshi da ne na shi ya anshi ransa, sai kuma aka yi magaji Halilu, shi ma da ne na Ibrahim Ige, shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851. To ni ma lokacin da kakana wancan magaji Bello ya rusu, kuma kahe ni 1953 akwai wata mata shi magaji Bello, sai an tahi na ɗoma mahaifina, sai aka yi, sai ta ce an samu Bello kuma an samu mai nasara, mawanin ake cin Bello mai nasara. To shi shekarar shi 40 yana sarautar ƙasar tsanin, kuma ƙasar tsanin nan ta kunshi akwai haɗiya da aka yi. Haɗiyan nan lokacin akwai rahaji magaji ce aka mai zuwa ƙarƙashin tsanni, akwai tarno magaji ce aka mai zuwa ƙarƙashin tsanni. A lokacin nan ana majin wasu, aka rarrage wasu magadai aka ƙara wasu. Shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku, yana magaji amma ga wajen magaji biyu a raye ba kwarne da ba a sha ba. Daga nan da ya rasu 1993 bayan shekara 40, sai aka ba yayanmu ɗanshi magaji Bala Zayana Ma'azu, wanda yake jikan na Ibrahim Ilke nan. Shi kuma ya shekara daga 1993 zuwa 2005 shekara 12 yana sarautar tsanni, sai Allah ya mai wa'adi, sai ni kuma Allah ya bani ni Alhaji Bello Ma'azu mai nasara. An naɗa ni 22 ga watan Satumba 2005.
To yanzu dai waɗanne irin kabilu ke cikin wannan gari?
To ai kabilunmu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai Bare-bare.
Na'am. Me ya bambanta wannan gari da sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da shi? Akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi?
To ai akwai, kamar yadda muke fata yanzu cewa ga abubuwan da muka taras, wanda ma mu muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne, kamata ya yi a zo a sa kimiyya archaeologist ɗin su zo su binciki rijiyoyin da shi shekara nawa ma wannan gari ne, tunda ai wannan shi zai bada a san shekarar nawa, tunda ai duk abin muka faɗi mu zama mu ne na biyu, zama an dai ba mu san ta aka ba mu san gista inda a gina tsanin ba, tunda ga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan, ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su, ga rumbu, ga randa. Kaga ban mu iya sanin yawan shekarun, to da za a yi mun wancan sauran wuraren nan, waɗannan abun ma tarihi ne.
Na'am. To kamar me wannan gari ya shahara da shi, musamman fushin yaƙi ne ko ko noma ko ko kiwo?
Yaƙin ma an yi, domin ita da tsanin nan tun da aka shigo ganon nan ba a taɓa cin su da yaƙi ba. Akwai ɗan baskori kamar yadda na ji magana tsauri ya ambata ya zo, amma shi bai yaƙi tsanin ba, don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaka da tsanni, saboda haka sai ya kewaye ta yin hitsarin da ya yi tsanni ba shi dan baskori. Kuma muna da har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro, muna da abun ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne, saboda haka sana'o'inmu dai ba su wuce kiwo, sai yanzu da ilimin zamani ya zo ake gargawa da aikin gwamnati.
Akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na tsanni?
Kirarin ta dai ana cewa tsannin kowa sarki, ko dunya kowa da hula. To akwai wannan abubuwan, domin in dai a da fi ƙadarci rashin tsoro nan da babu tsoro, don kamar yadda ake gaya mana ma a lokacin nan, in ‘yan ɗaka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can, sai ya samu an saro tsarki an zo, saboda ƙadaran mutane. So dama akwai ta ƙarfi, amma dai abubuwa da sauƙi yanzu, amma dai dama mu ba mu da tsoro.
Yanzu haka akwai wani ƙalubale da garin tsanni yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki?
Mu alhamdulillahi lokacin gwamnatin Umaru Musa an mana da secondary school, muna da MDJ ta asibitin nan, mu ba abin da ya damu mu yanzu irin ya samu na dam ɗinmu da ake noman rani, kuma an samu hitila, muna da wutar lantarki. Muna da ma'aikata gwargwado, so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam ɗin domin masu noman rani su samu abin yi, yara su samu abin yi.
To masu sauraro, a nan za mu ɗaga ma shirin haya. A madadin wanda aka je mu da shi Alhaji Bello Ma'azu Tsanni, daga gidan rediyon muryar Amurka, Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a.
صلى الله على النبي الكريم sunana Hassan Shaibu Umar Burji, karamar hukumar Doguwa, jihar Kano. A yau tunatarwa ta mu za ta gudana ne akan wato kyautata wa iyaye, domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bil walidaini ihsana, wato iyayenku ku kyautata musu. Hakika akwai hadisi da Abdullah ibn Umar ya rawaito, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, wato babu wani mumini da zai wayi gari wato yana mai kyautata wa iyayensa sai Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a buɗe masa kofofi na gidan aljanna guda biyu, ya zaɓi duk kofar da yake buƙata ya shiga ta cikin ta, kuma ba zai wayi gari a ce ya saba ɗaya daga cikinsu ba, Allah subhanahu wata'ala ya bi da shi. Allah subhanahu wata'ala ba zai yi da shi ba har sai ya ji ya nemi yardarsu, wato ya yi mai dirwa nan bane sabawa sa'idan Allah subhanahu wata'ala ya bi da shi. Sai sahabbai wato suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce, ya Annabi Allah, ko da Allah ya sa iyayen nan nasa zaluntarsa suke yi akan abubuwan da suka yi umarninsa, sai suka umarce shi, sai manzon Allah tsira da mutum Allah ya tabbata a zargin ya ce, ko da Allah ya sa zalunta shi suke yi abinda ake bukata gare shi, wato ya kokari ya biyayya gare su mutukar babu su bai saba Allah subhanahu wata'ala ba. Saboda haka dan uwana musulmi, yana da kyau mu yi kokari wajen biyayya wato ga iyayenmu, mu kyautata musu, mu yi alheri gare su, mu kyautata wa waɗanda suke tare da su, domin yin haka biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala, kamar inda ya tabbata a cikin wannan aya da magana kuma akan wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Allah ya saka malam da alkhairinsa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici. Ibrahim Gareka.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababben shugaban ƙasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko Electoral College Vote, wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da Trump ya taɓa yi, duk da yake ya sake jaddada ikirarinsa na cewa an tafka magudi a zaben. Wata kotun kasar Turkiya jiya Alhamis ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda aka shafi shekaru 3 ana musu shari'a saboda rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta 2016. Suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan Agustan shekara ta 2017 game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu 2000 da suka ji raunuka. Yan tawayen yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun kashe wasu sojoji 2 a wani hari jiya Alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama a kai, a cewar rundunar sojin India. Kanar Rajesh Kalia, mai magana da yawun sojin India, ya ce yan bindiga sun buɗe wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin Srinagar, inda wasu sojoji 2 suka samu munanan raunuka, sannan daga baya suka mutu a asibiti, a cewar sa. An baiwa sojojin kasar Habasha umarnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan Mekele, babban birnin yankin Tigray, bayan kin mika wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayar.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kada a manta, za kuma iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin da kuma Ciba Hidodo ne wanda ya bada umarnin nema injiniyanmu na yau, ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai wani jiban. Salamu alaikum.